أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله مؤكد يساك حد أمو أنا مريتينا جمعة بير قوات رمضان شكرة لحدود 40 هجرة منذ صلى الله عليه وسلم وانكما شيني قوما قوات بير الشكرة دبو بيدي شاتر اللساف الميلادية آية دليل تمانين دبير سورة آل عمران كما دمو كجمال يا كرنتا دكومة دليل تمانين دشدة أجي من كرنتا آية دليل تمانين دبير أبين دليل شيني مكرنتا أبين دمالم عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي أنبتا أولا لتابي ناسني البركة. الله سبحانه وتعالى نشأ كل نفس ذائقة الموت كون لي ميتان دان الموتواني وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كما كوا إذا أتكامكو ساكمكونكو ني لا دونكو أتكامكو شيرين قيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز دون دعك نيسان تاشي دغا وتا اكا فيد دشي دغا ايتا اكا مسعى دشي اكا كواد دشي دغا شغا وتا كما اكا شغد دشي الجنة تو ون فيني ون دي چي نصر يسا مربوتا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اترى والدنيا باون أبو بشي داما إلا جندادي ميروبي. مالم سعدي ينا سوى ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت أي إلى آخر الآية. إسي هذه الآية الكريمة وأن الآية من درجة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها أقول سن يمتم يبجي إتوانا الدنيا سبودك آلي واتا منا كجيشي واميك آلي واتي بأبند ذاك يي كوتاين كزونا كدوما أشكينتا بني دان أسلي بابو دوامر أشكينتا وعدم بقائها دلش وانزورتا وأنها متاع الغرور كما شوى إتا دنيا جن دائيني ميلوئي وانا كساة كرودو كي تطمان بذيين كيبا وتفتن بزخرفها كما تنا فتن المتون تفتني زوتيرك تفتني رنك سبو دكاوة دتكي دشيد أدن دأكي متا وتخدع بغرورها ده وان الرؤينات هر ينزو تنا يودر المتم وتغر بمحاسنها تنا رؤ المتم هر ينزو تيودريش ده كاون تا سبو ده كاون ده اكي غني نعبين ده اكي نيما اتكين تا كو لنزما كو ماتا كو أبين هوا ko mulki shi kansa ko dai mallakar shi kansa abin duniya din wannan abu ne a mizanin dan adam abu ne mai kyau to kuma kawatawar tasa tana sanya mutun ya rudu sai ya halakar da kansa garin nemanta dan yana tsammanin shi mai dawama ne musamman kuma ta ba Allah subhanahu wa ta'ala labarin da ya bamu dangane da halittar annabi Adam da zaman sa da shi da matarsa a aljanna a karan farko abinda shi dan ya rude su da shi shine cewa idan suka ci wannan dan itace da aka ce kada su ci daga wannan bishiya to dama wai abinda Allah baya so shine su dawama dan haka suna so su dawama su ci gaba da jin wannan dadi to su ci wannan abu wannan abin da suka ci kuma shine ya jawo sababin da aka fito da shi da matar tasa aka fito da su aka sauko da su wannan rayuwar ta duniya wanda sai an sha wahala kafin a samu abinci a cikin ta sabanin aljanna kunga duka rudin da shedan ke wa mutum da kuma kawar da aka yi wa duniyar kamar wani abin sha'awa ne shike sa mutum ya auka irin wannan thumma hiya sannan ita duniyar muntaqilatun mai ciruwa ce wa muntaqilun wa muntaqalun anha kuma kowa mai ciruwa ne daga cikin ta mana abar a ciru ne daga cikin ta ita wani abu ne wanda za a barta ita za ta tafi ta gushe wanda yake kanta ma yake rayuwa a cikin ta shi ma zai gushe ya barta duk yadda aure yake da aminci ko in ce duk yadda aure yake da karfi a tsakanin sa da ita to sai ta sake shi ita ba shine yake sakin ta ba a'a ita take sakin wanda take so in ta sake shi to sannan shine sai bar duniya amma a rayuwar duniya in mutum ya saki duniya ba ruwan sa da ita to a lokacin zai ji dadin kuma zama a cikin ta kamar yadda malamai suka ambata mana a babin zuhud a sannan sai sai ila daril qarari za a ciru ita kanta da wanda ke zauna a cikin ta duka za su kowa zai ciru zai tashi kenan zai gushe ila daril qarari zuwa gida wanda ke na tabbata allati tuwaffa fiha an-nufusu ma amilat fi hadhihi ad-dar wannan gidan na lahira a cikin sa ne ake cikawa rayuka ma'ana a basu sakamakon abinda suka aikata a wannan rayuwa ta duniya min khairin wa shar ko abinda yake sharri ne ko alheri wanda ya aikata alheri ya ga alheri wanda ya aikata sharri ya ga sharri to bisa da haka faman zuhziha ay ukhrija duk wanda aka fidda shi aka nesanta shi anin nari daga wuta wa udkhila kuma aka shigar da shi aljannata aljanna faqad faza to yasi nasara ai hasala lahu alfawzu alazim zai samu rabo babba bin najati min aladhab alalim babu rabo babba da ya kai girman a ce mutum ya tsira daga azaba azaba kuma wanda take mai radadi muna roƙon Allah ya tsirar da mu ya tsare mu ya kawar da mu daga wutar jahannama da azabar ta mai radadi wal wusul ila jannatin na'im karin tsira kuma shine a shigar da mutum gidan aljanna babu wani gidan na uku da kan aka ce an cire mutum daga wuta insha Allah aljanna za a sashi don babu wani gidan na uku ba dan haka ba da sai mutum ya ce cire mutum daga wuta in ba a shigar da shi aljanna ba ai ba cin nasara yau dan haka kamar da Allah madauke faɗa ne in an cire mutum daga wuta to aljanna za a sashi ya Allah muna roƙonka ka samu aljanna ku duba ku ga rahmar Allah ya ƴan uwa musulmi duk irin laifin da muke wa Allah saboda hukuncin cewa muna da asalin alheri tare da mu shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ko an azabtar da mutum da wani abu a wuta to za a cire shi a lamarin ƙarshe a mai da shi aljanna wanda kuma ya yi sa'a ya yi nasara sai a sa shi a aljannar ba tare da an sa shi a wutar ba gaba ɗaya wato an nesanta shi daga wuta an sashi a aljanna to duk wanda akai ma wannan shine wanda ya samu wato cikakkiyar nasara allati fiha wannan gidajen aljanna da suke cikin wato gidajen jin dadi da suke cikin aljanna wayace allati fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar da cikin siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah madauki ya faɗa a hadithi qudsi wanda hadithi ne muttafaq alaihi hadithin bukhari da muslim wanda abu huraira ya ruwaito cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a'adattu li ibadi ma la aynu ra'at wala udhunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar har a ƙarshe abu huraira ke cewa iqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu wannan hadithi ya nuna mana abinda Allah madauki ya ambata cewa yayi wa bayinsa tattalin abinda ido bai taba gani ba duk wani ido a duniya bai taba ganin abinda ke cikin aljanna ba duk abinda za a baka labari na cewa akwai a aljanna to sai dai a baka abinda yake ya hadu da shi a suna sun yi ittifaki a suna amma ba haqiqa ba a haqiqanin duk abinda zaka gani a duniya baka taba ganin aljanna ko wannan ya isa ya nuna maka cewa aljanna ba karamin gidan dadi bane domin irin abubuwan da dan adam ke yi yanzu na kayan jin dadin sa da kintsa gida da yake yi in ya tashi gini ka tuno duk gidan da yafi kowanne kyau a duniya yanzu inda ka san shi in ka san shi ko ka taba ganin hotonsa a wani wuri ko bidiyonsa a ce duk duniya ba gidan da ya kai shi kyau da duk kayan abinda kuke ce ma kayan alatu da kayan jin daɗi da duk abinda zai sa farin ciki ga ɗan adam inda akwai shi a duniya ina ce in kana da dama za ka roƙi a baka ko to wannan gidan ko kusa ko alama bai kusa da aljanna ba wajen kyau kyan aljanna da haƙiƙanin abin da ke cikinta ya fi duk abin da ka taɓa gani da idan an fahimta da haka wanda ya taɓa zuwa wani yawon duniya da wanda ya zauna a wayarsa ya gani a bidiyo ko hoto da wanda bai je ko ina ba ma ya gani dai aka nuna masa to duk wani abu da ya gani a duniya mai bashi ƙawa da sha'awa da burgewa da jin daɗi to aljanna ta fi wannan abin da ka gani da idan wala udhunun sami'at hakanan babu kunnan da ya taɓa jin labari duk irin labarin da za a baka na wani gida mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza to aljanna ta fi shi wala khatara ala qalbi bashar kai bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar wani ɗan adam ba babu wani ɗan adam da ya taɓa tasawurin yadda haƙiƙanin aljanna take duk abin da ka tuno a zuciyarka ina ma daɗi kaza haka za ka ji wani yana tambaya rashin sanin aljanna ne har zai sa ka ji wani na tambaya yanzu ko akwai kaza a aljanna tambayar da za a yi shi ne ko tambayar da za a yi ita ce shi abin da ka ce kana tambaya akwai shi a aljanna ko babu na daɗi ne ko ba daɗi ba ne to in dai daɗi ne kuma yana faranta maka rai to akwai shi duk abin da zai sa ka ji daɗi hankalinka ya kwanta ka ji abin da ake cewa daɗi kalmar daɗi daɗi mai daɗi to shi daɗin ko meye ma'anarsa in dai za ka ji daɗi to duk abin da kake so ka ji daɗi to akwai shi a aljanna kuma duk irin abin da ka suranta mai daɗi a duniya to aljanna ta fi shi daɗi shi yasa ba ƙaramin hasara ba ce a ce mutum ya zauna a duniyan nan baya neman aljanna baya neman ta wani zaka ga ba ruwansa da tunanin me Allah yake so don ya aikata me Allah baya so don ya nisanta shi ba abin da ya dame shi dai ya rayu ya ɗauka wannan rayuwar ta duniyan nan ita ke nan ba komai a baya to wannan aya da muka gama kullu nafsin za'iqatul maut ta nuna maganar cewa me duniya dai dole a bata tunda ko dole a bata kayi hasara in baka nemi lahira ba Allah ya bamu lahira ya bamu aljanna a irin wannan da aka ji wani rashin sanin aljanna me a cikinta tambayar da mata suke yawan yi yanzu wai mu kullun sai mu ji ana cewa hurul ini hurul ini wannan da ma wata ta rubuta mu wannan tambaya a text wai idan maza sun samu hurul ini nan wai to su kuma mata wai su me za su samu wai su ma mazan za a juya su su ma su zama maza hurul ini abin da ba wani abu na maza hurul ini asalin shi wazanin hurul ini wazanin mata ne a larabci ba dama ka faɗe shi ya zama cewa hurul ini maza don ma'anan abin da ake nufi masu farin idanu ko masu hasken ido kuma har yanzu don haka amsar da na bata shi ne me ake so a samu a aljanna ta ce daɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma kimmar na ce fik ma'ana ka kai ƙarshe a matuƙar gamsuwa na ce to Allah abin da ya faɗa mana shi ne walahum fiha ma tashtahihi al-anfus a aljanna suna da abin da zukatansu suke sha'awa don haka in namiji yana sha'awar qurul ini an ba da labarin akwai qurul ini to abin da mace take sha'awa ta samu ko an ba ta labari ko ba a ba ta ba tunda an faɗi wannan walahum fiha ma tashtahihi al-anfus to za su same shi sawa'un sunansa qurul ini ko ba qurul ini ba duk abin da zai gamsar da ita wai za ta za ku ji ana cewa an tarawa namiji hurul in wajen 70 shi ita kuma mace wai me za ta samu ta ce in ɗayan zai gamsar da ita ta samu abin da take so a cikin aljanna na duk abin da ake ce ma jin daɗi to in Allah ya mata wannan shine jin daɗinta ko menene zai sa a ji daɗi to akwai shi aljanna zaka karka bata bakinka da kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne ko akwai kaza ko babu kaza babban abu shine kai aikin da zai samar maka tawfiki da Allah zai maka rahama ka samu aljanna domin ko shigarta da rahamar Allah ake shiga ya Allah muna roƙonka rahamar ka samu aljanna to a ƙarshen hadisin shine yake cewa ikra'u in shi'tum ko karanta in kun ga dama fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lakum min qurrati a'yun babu wani rai kun gani fala ta'lamu nafsun an kore kuma aka zo da shi da nakira kun ga kenan ashe babu ya ifadar mene umumi kamar da kowa sani ma'ana babu wani rai da ya san meye hakikanin abin da ke cikin aljanna sai an je sai ce wa mafhumul ayati abinda wannan aya take ko in ce mafhumul mukhalafa na wannan ayar أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة شين دك وان دبا نيسان تاشي دك وطابا ولم يدخل الجنة شين معنى با شكر دشي الجنة با فإنه لم يفوز تو بيسي نصر يا فاتي دم متومن دبي شكر الجنة با والله يا فاتي شيسا دم متومن ya tsammaci cewa duniyan nan ita ce kawai rayuwa kuma ya tawahal da kansa don ya same ta tunaninsa ina za ka duniya me ka samo duniya me za ka ci duniya me za ka sha duniya hutunka duniya komai duniya kawai ya sani to ya hasara in dai har bai san cewa akwai wata rayuwa nan gaba kuma rayuwar nan gaban akwai abin da ake bukata ya kintsa wannan kuma daga gare shi ba daga wani ba in bai san haka ba to bai san abin da ya kawo shi duniya ba wajibi kai aikin da Allah zai yarda da kai don ka samu shiga aljanna in ba haka ba wallahi duk abin da mutum ya mallaka a duniya ina faɗi wallahi nan wallahi ni ma da gaske nake har zuciyata duk abin da mutum ya samu a duniya ko kuɗi ko mulki ko duk abin da ɗan adam zai samu ya ji daɗi gida ne mota mata duk abin da ake so da isa da ƙasaita in ya mutu ya bar duniyan nan kuma ya shiga wuta wallahi ya yi hasara ya hasara ko bai hasara ba bai hasara kamata yayi duk abin da Allah ya hore maka a duniyan nan kai amfani da shi wajen neman lahira wallahi in baka samu lahira ba duk gidanka duk kyansa a duniyan nan kai hasara duk irin mulkin da kake da shi ko na siyasa ko na sarauta ko na shugabancin jama'a ko na iri in ka shiga wuta ran kiyama to duk fa abin duk ya tafi a banza ka zo ka bata shekarunka da yawa gaba daya ba su yi maka amfani ba Allah ka sa mu ci nasara أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي يا تابي يا سمو يا دمتكين شكيي أموتا شكيين سينا هر أبدا فتو تابي واتهر أبدا وبتولي بالعذاب السرمدي كما أنجر بيشد عذابه azaba da take dawwaman miya ba ta yankewa shine sarmadi sarmadan abinda babu yankewa wa fi hadhihi al-aya malan yace har yanzu a cikin wannan aya isharatun latifa akwai wata ishara zuwa ga wani abu boyayye yana buƙatar nazari sosai kafin ka gano shi shine ma'anar latifa ila na'imil barzakh kun ga tunda lam yakun musarrahan bihi ba sarra shi ba faɗe shi kurukuru ba ko shi yasa ya zama ishara ce latifa kamar wani abu ne a boye tunda kai ta hanyar hankalinka zaka gano shi tunda an faɗi kaza to ashe kaza ashe kaza ashe kaza yace akwai ishara latifa ila na'imil barzakh wa azabihi ni'ima da jin dadi na barzakh me barzakh rayuwar kabari ko rayuwar da take tsakanin duniya da kuma ranar tashin alkiyama idan mutum ya mutu aka kai shi kabari ko ma ba a kai shi kabari ba inda ya bar duniya ya bar ransa baya wannan duniyar tamu baya numfashi irin namu baya magana baya takawa baya tabawa baya ji baya gani baya komai ya bar wannan duniyar to kafin tashin alkiyama rayuwar da yake ciki sunanta rayuwar barzakh to wannan rayuwar barzakh ya tabbata a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal a ayoyi cewa akwai ni'ima akwai azaba wanda ya cancanci ni'ima Allah zai masa ni'ima wanda ya cancanci azaba Allah zai masa azaba akwai azaba da ake wa mutum a kabari ai na san wannan duk mun sha magana a kansa to wannan ayar duk da ba a faɗi maganar kabarin ba to akwai ishara a cikinta wa anna al'amilina sannan kuma cewa masu yin aiki yujzauna fihi ba'd al-jazaa'i masu yin aiki za a ba su sakamako wani bangare na sakamakon nasu ai mun yi wannan maganar jiya ko inda muka amma cewa fadin Allah madaki da yake cewa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah malami suka ce tuwaffawna nan ana nufin za a cika muku ladanku ne ran kiyama ashe kenan akwai wani ladan da aka bayar imma a duniya wa imma fil barzakh mun yi zancen aiko har muka yi zancen idan mutum yana kyautatawa mutane yana taimakon mutane to shi ma a duniya Allah zai taimake shi to haka nan kuma a barzakh Allah zai taimake shi ya samu ni'ima a rika kawo masa abincin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a hadisi ingantacce abincin aljanna zai rika zuwa wa mutum a kabarinsa ta yaya zai zo ba mu sani ba gashi dai an je an binne shi ba shi da rai daga shi sai likafanin mun bayan yan kwanaki tsutsotsi su cinye shi kansa jikin ana cinye shi to kafin wannan lokacin kuma a cikin wannan lokacin a rayuwar da zai a wannan lokacin har zuwa kiyama akwai arziki da Allah zai ba wa mu'minai a cikin wannan rayuwa ta barzakh akwai kuma azaba da za a yi wa kafirai a wannan rayuwa ta barzakh wannan ayar akwai ishara zuwa ga wannan abun a cikin ta tunda an ce yawmal qiyama za a cika lada ashe abinda bai cikan ba na ladan da aka bar a ina aka bar to ko a duniya ne ko kuma a ina a kabari kun gane isharar da yake wa annal amilina yujzauna fihi ba'd aljaza mimma amiluhu na daga abinda suka aikata wa yuqaddamu lahum unmudhajun mimma aslafuhu za a ba su wani misali na abinda suka bari a baya abinda suka aikata mai kyau to za a ba su wani kwatankwacin abinda za su samu ma'ana abinda za su samu a cikin aljanna babba ne to za su fara samun ɗanɗanansa tun a duniya da kuma a rayuwarsu ta barzakh yufhamu hadha min qawlihi yace wannan ana fahimtarsa ne daga faɗinsa wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ai tawfiyatul a'mali tamma cika ladan ayyuka cikakku a bada lada cikakke innama yakunu yawmal qiyamati yana kasancewa ne ranar tashin alkiyama wa amma ma duna zalika fayakunu fil barzakh amma abinda ba a kiyama ba to za a yi ne a barzakh wato a rayuwar da mutum zai yi a kabarin sa in an sa shi a kabari sai malai ce bal kad yakunu qabla dalika fi dunya kamar da muka faɗa jiya cewa wannan zai iya zama ma kafin barzakhu tun a duniya ka kaulihi kamar da Allah madauke shi wala nudhiqannahum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbar kuma lalle za mu dandana musu na daga azabar azaba mafi kan wato mafi kasa kasa dun al'azab al'akbar wanda bace kai azaba wanda take mafi girma ba in an ce azaba mafi girma wace ce shiga wutar jahannam to wanda take kasa fa malami suka ce an fassara wannan ayar ana nufin azabar da ake wa mutum a barzakhu a kabari idan yana cikin wanda suka cancanci haka ko kafiri ne shi ko kuma mutumin da yake mai laifi kafin Allah madauke gafarta masa yukhbiru ta'ala to bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama wannan bangaren abin da ya shafi wannan aya ta kullu nafsin za'iqatul maut har zuwa karshe abinda aya ta gaba shine fadin Allah madaukaki da yace latublawunna fi amwalikum وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الله سبحانه وتعالى نشوى للي حقيقة والله ذا أجربيك يا قوم مني جربا وأن ذا تزومك في أموالكم a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku rayukanku jarabawa takan zama ta alheri takan zama ta sharri ko kuma da Allah madauki ke fadi wa nabluukum bisharri wal khairi fitnatan atasbirun kuma zamu jarrabe ku da sharri zamu jarrabe ku kuma da alheri jarabawa shine asalin fitina asalin fitina dama a larabci shine a jarrabe ka a gwada ayi tankade da riraya a ga menene zai tabbata waye zai tsaya akan imani da yaqini waye zai gangaro daga faifayi ya fada kasa to haka jarrabawa take a duniya za a jarrabe ku da dukiyoyin ku na'am daga cikin jarrabawa har yanzu kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari daga da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yake cewa qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfu wannan yana da cikin fallalar ubangiji na da yayin dan ya jarraba ni shin zan gode ne ko ko zan butulce Annabi Sulaiman yake fadin wannan kun ga wannan ya nuna jarrabawa takan kasance ta alheri takan kasance kuma ta me ta sharri jarrabawa takan zo a dukiya jarrabawar dukiya ta alheri a baka dukiya a ga za ka yi amfani da ita ta hanya mai kyau in kai amfani da ita hanya mai kyau ka ci nasara ka ci jarrabawa za ta zo kuma ta sharri a jarrabe ka da kwallafa rai a kanta da hana ka bacci a kan dukiya da tunaninta da lissafinta da gadinta tunani a kanta kwallafa rai da haɗama da hankoro a kan tarata da zalama duk wani jarrabawa ce da Allah ke jarrabar mutum sannan kuma da rowa a kanta mun yi maganar rowa kwanaki duk a cikin jarrabawa yake ba ka so ka bayar to sai a jarrabe ka a gani sai a ce kayi kaza ko a ce kayi infaki ko a jihadi ko kuma ka taimaka ma al'umma ana neman za a yi wani aikin alheri ginin masallaci taimakon marayu da sauransu kawo taimako to jarrabawa ce kamar da muka yi magana jiya a lokacin da aka zo neman taimako gunka shi ma yana cikin wuraren da mutum zaka ga yana ta tuno matsalolinsa wanda za su sa ya hana bayarwa ne sai ce aiko in na bada wannan to akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza tunaninsu duk sai su hana shi haka nan akwai jarabawa Allah ce fi wa fi wa anfusikum akwai jarabawa a ranka Allah jarabe ka a jikinka da rashin lafiya musifa iri iri ta auku ko a ayyanka ko matanka duk wannan yana daga cikin fi anfusikum mata ba lafiya ko mata mai tabin aljanu duk wannan jarabawa ce mutum ya hakuri in Allah jarabe shi da irin wannan kullun kai ne ayi karatu yau gobe kaza da kaza ko danka Allah ya bashi wata irin cuta da za a dade da ita ba dama baka cewa baka san da amma wani lokaci suka ji mutum yana ganin ina ma wannan dan da bai zo da rai ba to amma in kai hakuri da irin yadda Allah ya jarabe ka da dan ko cutar sikila ko cutar shanyewar jiki da makamantinsa kullun ana asibiti kullun ana duk wannan jarabawa ce karka taba dauka alama ce ta Allah baya san ka tayu sakamakon wani sakaci ne ko naka ko na uwa ko na wani ko kuma Allah da ya kaddara abu ba tare da sakacin kowa ba duka jarabawa ce sakamakon yana can a ƙarshen abin da zamu zo mu karanta sannan yace wala tasma'unna min alladhina utul kitab kuma za ku ji la tasma'unna kun ga wannan guda kalmomin nan guda biyu la tublawunna wala tasma'unna duka fi'li ne mudari'i aka sa masa lamun da nunun ta taukidi tare da rantsuwa an karfafe shi da waɗannan mu'akkidat guda uku wala tasma'unna halin raf'a lalle za ku ji wannan yana nuna tabbas sai abin nan ya faru za a jarrabe ku a dukiya da jikinku sannan kuma za ku ji min alladhina utul kitaba daga waɗanda aka bai wa littafi al-yahud wan nasara wanda aka ba su littafi min qablikum wannan min qablikum tana da alaka ne da utul kitab daga utu waɗanda aka bai wa littafi min qablikum sune yahud da nasara wa min alladhina ashraku wannan ma'tufi ne akan alladhina utul kitab ma'ana lalle za ku ji me za ku ji adan kathira cutarwa mai yawa daga suwa daga ahlul kitabi yahudawa da nasara za ku ji cutarwa daga gare su wa min alladhina ashraku haka nan za ku ji daga wurin mushrikai masu bautar gumaka wannan wata magana sai Allah madauki ke gaya mana na farko tabbas ce wajibi kai yaqini haka lamarin yake babu canzawa lalle ahlul kitabi za su tsangwame ku za su cutar da ku adan kathira me adan kathira adan kathira ana nufin cuta mai yawa duk da lafazin adha muna fassara shi da cuta hakanan ad-darar shi ma mu fassara shi da cuta wannan la'alla ko ni ne ban sani ba ko kuma rashin fasaha ce ta Hausa amma a Larabci akwai bambanci tsakanin adha da darar adha shine abinda mutum zai ji ba daɗi a kansa mafi yawansa shi na magana ne kalma ce da wani zai da'awa ta cutar da kai zagi da cin mutunci tonan asiri maganganu dai marasa kyau da kuma kiran ƙarya a ƙirƙiri ƙarya a gaya maka ko a ce kai kana da wani abu ko a yi ma tuhuma ko ƙazafi duk wani babu me yake babin adha shi yasa a suratul nur Allah ya amfani da lafazin wannan adha inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu domin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cutarwa ne ga Allah amma Allah madaukaki ya kore ad-darar daga samuwa a kansa lan yadurru Allah shay'a ad-darar la yalhaqu billahi walakin al-adha qad nasaba Allah tabaaraka wa ta'ala shay'an min al-adha min bani adama li nafsihi amma Allah madaukaki la yatadarraru min shay'in ya zo a hadisi yu'dhinu ibnu adam yu'dhini ibnu adam dan adam yana cutar da ni kun ga to in ka fadi kalmar cuta da'iman ita zaka fassara adha ka fassara kuma darar da ita to sai ka samu matsala yawa ma asalin abinda ake nufi da adha shine abinda za a ji da kunne abinda zaka damu baka san sa na abinda za a dangana kamar abinda kiristoci suka dangana wa Allah cewa yana da da wannan cuta ce amma ba zaka ce kiristoci sun cutar da Allah ba Allah ba mai cutar da shi an fahimci abin amma sai da kace sun fadi abin zargi sun zargi ubangiji da shi amma kansu suka yi wa domin wata cuta ba ta samun ubangiji subhanahu wataala kun gane bambancin yanzu haka nan Allah subhanahu wataala yana cewa a hadisi qudsi da yake cewa lan tabluhu dhurri fatadurruni ko ba za ku kai ga iya cuta ta ballanta na ku cuce ni ashe kenan babu wani dan adam da zai iya cutar Allah in aka ce ad-darar shi kuma ita ce cutar da za ta riski zati ko ta jiwo mutum ciwo zatin ka kai mutum yawa yanzu misali mutum ya zo in ya naushe ka ya ji ma ciwo an samu me darar ko in ya zage ka ko ya magwalo ya juya ya tafi me ya maka adha an fahimci abin to yanzu da Hausa za ku bambance wannan cuta ake cewa to ai kaga da duk cuta ake cewa ya kamata cin mutunci kwara uzurawa tsangwama kowa ya faɗi nasa duk suna ƙarƙashin waɗannan in ka riƙe duk abin da zai zama cutarwa ce da ba za ta taɓa jiki ba to shi ne aza cutarwa mai taɓa jiki ita ce barar ko la'allan ka faɗa da haka za a iya ganewa amma dai lafazin cutarwar yana nan dai ba haushin yana nan ya kamata ya aiki a samu Allah ya samu dace to wannan za ku ji cutarwa daga ahlul kitabi daga kuma wato mushrikai za su zage ku za su zage Allah za su zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zage addinin ku za su zage littafin ku za su aibanta ku za su ce muku kun ci baya za su ce muku yan ta'adda za su ce muku yan kaza yan kaza yan kaza sunayen suna nan zaka iya cika littafi ana faɗa ko ba a faɗa to sai Allah ya ce wa in tasbiru amma in kuka yi haƙuri wa tattaqu ay wa tattaqullaha fi alla ta'tadu ala man adakum ku ji tsoron Allah wajen kada ku yi ta'adda ga wanda koda yayi wata mummunan magana ne gare ku kuka yi haƙuri domin shi yasa aka yi atsafin abin akan haƙuri domin idan aka ce kai haƙuri kuma karama kaga ba a yi haƙuri ba don haka in kai haƙuri ka ji tsoron Allah ma'ana ka ji tsoron Allah wajen cewa ba kai ta'addanci ga wanda ya zage ka ya cuce ka ya yi maka irin wannan abun ba fa inna zalika min azmil umur to lalle wannan yana daga cikin al'amura da suke buƙatar ƙarfin ƙuduri suna cikin al'amura masu buƙatar mene ƙarfin ƙuduri yawa shine ma'anar al'azmi al'azmu ba girma bane al'azmu da zayin ana nufin ƙarfin ƙuduri na haƙuri shi yasa ake cewa annabawan nan guda biyar ko manzanni guda biyar ake ce musu mene ulul azmi ulul azmi da waye da waye da annabi Nuhu ko Ibrahim Musa Isa Muhammadun salawatu rabbi wa salamuhu alaihim ajma'in waɗannan su ne ulul azmi ai ulus sabri ulul tajashshumi waɗanda suka kutsa cikin hatsari suka yi haƙuri suka tunkare shi ba su tsorata ba su ne abinda ake da ulul azmi an fahimci abin to wannan abin in kai haƙuri daga cutar ahlul kitabi da cutar mushrikai kullun zagin addinin ka kullun raina ka kullun faɗin maganganu marasa kyau a kanka in kai haƙuri akan wannan to wannan yana daga cikin daman al'amura wato masu buƙatar ƙarfin ƙuduri da yin haƙuri da su ma'ana kenan duk kuma wanda ya yi haƙurin nan to yana da sakamako sakamakon nan shine Allah subhanahu wa ta'ala zai sa shi a aljanna an fahimci abu shine abin da ƙarshen ayat ke nufi to mu koma littafin malam mu ji me yake cewa yukhbiru ta'ala wa yukhatibu almu'minin Allah yana bada labari kuma yana magana da mu'minai annahum sayubtaluna fi amwalihim cewa su za a jarrabe su a dukiyoyin su minan nafaqatil wajibati wal mustahabbati dangane da nafaqa abubuwan da za a kashe dukiya ta hanyar su na wajibai ko abin da yake mustahabbi fi sabilillahi wajibin zakka wajibi ne dide fi sabilin da daraja daraja ne sannan akwai abubuwan mustahabbi na taimakon al'umma mun ji kuma abubuwan wajibi nan da muka yi magana akan ruwa mun yi magana akan daga cikin abubuwan da suke wajibai maganar sadar da zumunci wajen alaka da kai da ƴan uwanka na jini ciyar da su taimaka musu wannan ababin wajibi yake ba ababin mustahabbi ba musamman in suna mabukata haka iyaye ciyar da iyaye da kula da su iyaye ba mutanen da zaka kai su kauye bane ka zauna da matarka a binni kana jin dadi wajibi duk abinda zaka yi wa wani dan adam ya ji dadi a duniya to a bayan iyayenka yake duk dan adam bai kai dare in dai dan adam ne ba a zancen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ba wani muke zance ba a cikin yan adam da kake zaune da su da wanda suka mutu ka bari to babu wanda ya kai ka can ya cancanci kyautatawarka irin iyaye aikin da zaka yi musu na taimako ba a mustahabbi yake ba a wajibi yake duk abin da yake suna bukatar sa to da makamancin waɗannan duk jarabawa ne ko ba jarabawa ba shi yasa zaka ga an ce kai wani yana yi wani baya yi an ce mu yi kai wani yana yi wani baya yi to wanda yayi abin da aka ce yayi ya ce jarabawa wanda bai yi ba kuma ya faɗi jarabawa wa min at-ta'rid lil itlafiha sannan kuma daga cikin abubuwan da za su samu mutum na jarabawa daga da dukiya shine dukiya za a bijirar da ita ga halaka ta hanyar aljawaih wato musibu na sama da za su zo a iska ta zo ta kwashe gidaje iska ta kwashe amfanin gona ruwa ya zo ya ta'adi da makamantan irin waɗannan abubuwa yunwa tsada ta farashin abubuwa duk waɗannan musibu ne da kuma bala'i iri-iri dai da zai samu mutane kwai tattaunawa da mutane suke yi a kwanan nan babu laifi in mun yi tambihi a kanta mutane suna yawan magana a kan halin da al'umma take ciki yanzu na wahalhalun rayuwa da rashin zama lafiya sace-sace da kashe ɗan adam da kidnapping da sauransu da rashin kwanciyar hankali a ɓangarori da dama malamai sun zo faɗakarwa sukan ce wannan ibtila'i ne jarabawa ce daga Allah wala'alla kuma zunubanmu ne suka jawo aka yi mana wannan haka ne wannan sai ka ji wasu sun ce a'a dan me za a riƙa ɗora wa Allah laifin sakacin shugabanni shugabanni ne suka yi sakaci shi yasa aka shiga wannan yanayi abinda ya kamata mutum ya ambata shi ne kullum idan nassi ya faɗi abu cewa Allah yana jarraba ku saboda wani abu to ba daidai ba ne wani ya zo ya ƙaryata amma wannan kuma baya nufin in an samu ko sakacin ko kuskuren daga mai shugabanci baya nufin cewa bai yi ba an gane ai da kuskuren mai shugabancin ko zaluncin mai shugabancin in akwai shi ko gangancinsa duk yana cikin jarabawar ai da haka ba wani abu ne daban jarabawar daban shi kuma wannan abin daban ba shi kansa shugabancin wanda bai dace ba ko kuma wanda bai iya ba ko wanda ya sakacin ko wanda ya zalunci duk yana cikin jarabawa Allah ne ya jarrabe mu da duk abin da ya zo sawa'un da laifuffukan mu muka aikata shi yasa Allah mulki yana sanya mana shugabanni ne gwargwadon mu gwargwadon irin yadda muke shi yasa masu kullun so kokarin su gyara a mutane suke cewa a rika gyaran a cikin al'umma ba zuwa wai ko akan mumbari a zagi shugaba a yi kaza da ba shi ne magani ba wanda zai sa saboda ubuha ta mulki ya kala harzuka ya yi abin da ya ga dama kuma ba mai hana shi an fahimta in gyara ake so akwai hanyar da za a bi a gyara ta amma dai masu cewa a daina fadar cewa zunubi ne ya jawo ko kuma wata wani ibtila'i ne daga Allah to wannan rashin sanin addini ne yasa suke fadin haka akwai ibtila'i akwai kuma waɗannan al'amuran da suke sakamakon su kuskure amma dukkanin su ma gaba daya da aukuwar sakacin shugabannin da zalincin shugabannin da komai duk a cikin me yake a ibtila'i ne zaka duka a cikin jarabawa muke babban abin da kuma mutum zai yi in ya shiga jarabawa shine me ya roki Allah Allah yayi masa jarabawa ya Allah muna roƙonka jarabawa da ka sanya mana a wannan ƙasa ta mu ta rashin zaman lafiya da wahalhalun rayuwa ya Allah muna roƙonka ka dauke mana su abin da yake sakamakon zunubin mu Allah ka tuban mana ka gafarta mana ka bamu damar mu daina abin da yake kuma sakamakon sakacin mu da lalacin mu da rashin karatu da san cin zaman zaune ya Allah ka wayar da kanmu ka fadakar da kanmu mu tashi mai aiki dan waɗannan abubuwan duka akwai wannan akwai wannan akwai wannan dama duk inda dan adam yakan samu kuskure wajen magana da wajen hukunci ita ce ya kalli abu da ido daya amma in ka kalli abu da fadin sa lokacin da zaka dora laifi in ba nassi ne ya faɗi laifi kaza bane ijtihadi ne za a gano to kar ka takaita kofofin ka ce kaza yana ciki kaza yana ciki kaza yana ciki in wani ya ce da kaza kar ka ce a'a ba kaza bane ni nawa ne a'a duka sai ka ce eh hadda wannan an bincike abin ko tattaunawa ake don haka dukan bala'in da muke ciki wanda yake a sakamakon sakacinmu da lalacinmu wanda yake kuma daga shugabanni wanda yake daga koma ya Allah muna roƙonka ya Allah ka yaye mulki kuma dan Allah mu daure mu sa wannan lamari a cikin addu'ar mu halin ya wuce da yadda mutum yake tsammani kullum muka zauna kowa yana da labarin da zai faɗa akan irin wannan roƙon da muke shine Allah muke roƙo ya kama hannun shugabannin wannan ƙasa ta mu ya dora su akan tafarki madaidaici kada ya bar su da dabarar su kada ya bar su da tunani irin nasu su kadai ya taimaka musu ya kimsa musu abin da yake shine daidai su aikata shi Allah ya sa waɗanda suke ba su shawara su zama mutanen kirki in akwai waɗanda ba na kirki ba a cikin masu ba da shawara Allah ya canza musu su ya musanya su ya kawo na kirki su zama su ne za su ba su shawara duk abin da za a ɗauka na mataki a ko ina ne a wannan ƙasa ta mu ya Allah muna roƙo ka sa shugabannin su ɗauki mataki wanda ke shine daidai kuma a daidai din nan ya Allah ka zartar da abin da ke shine daidai da zai amfani al'umma mu kuma Allah ka ba mu haƙuri da abin da aka yi ko da an yi ba daidai ba mu yi addu'a abu ya canza abu ya gyaru abu ya zama cewa da alheri ya fi mana da a ce ko ai tawaye ko tashin hankali ko makamancin wannan ko zage-zage Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah kuma ya kintsa mana shugabannin Allah ya daidaita lamarinsu to mu ci gaba da maganar mallam yana cewa li itlafi hayati fi sabilillah ko ta hanyar dukiyar nan ta halaka fi sabilillah wa fi anfusihim ko rayukansu min taklifi bi a'ba'i takalifi thaqila na daga wato a dora musu nauyin wasu abubuwa na ibada wanda ke nauyin su mai nauyi ne wato wahalalun su ba su nauyi ala kathiri minan nasi akan da yawa daga cikin mutane kal jihadi kamar wajen jihadi fi sabilillah wa ta'arrud fihi litta'ab da wahalalun da ake bijirowa wa mutum da su yayi gajiya da nauyin wahalhalu da sauransu wal qatl da kuma kisa wal asri da kamu a ribaci mutum ya zama ribataccen yaƙi wal jirah da raunuka mutum ya ji miki daban-daban a jikinsa kal amradi allati tusibuhu fi nafsihi kamar irin kuma cututtukan da za su samu mutum a jikinsa cuta tun daga ciwon kai da zazzabi da wasu cututtukan da ake rayuwa da su a ita maneji da kuma wanda yake rauni ne miki ne gulando har zuwa sama abinda zai sa ko a yanke wa mutum wani bangare na jikinsa da karaya duk waɗannan ana suna cikin ibtila'in da Allah maɗauki ke jarrabar mutum da shi ko ta kalma kar mu fita daga nan ban faɗa ba na manta a cikin bayanin da nake yi abinda ba a kafa hujja da shi ko a kafa hujja da kaddara a kansa yana da munasaba da abinda na faɗa ne shine abinda yake zunubi ne mutum yayi Allah ya jarrabe shi to baya kafa hujja da shi da kaddara an gane baka kafa hujja da kaddara akan zunubinka kace Allah ne yasa ne wannan laifin don haka ba za a kama ni da laifi a'a in kai laifin da Allah ya ce haram ne to ba za ka kafa hujja da wannan ba sai idan bayan an tuba wa mutum an gafarta masa to mutum zai iya ambatan sa a matsayin ya taba yin kaza har Allah ya masa kaza amma Allah ya gafarta masa insha Allah ya tuba an fahimci wannan amma kar a kafa hujja da laifinka dan haka duk mai laifi ya gyara daga shugabanni daga na ƙasa mai yin abin da ba daidai ba kowa ya kokarin ya gyara nasa kuma mai ta'addu'a Allah san tsana kintsa mana wannan ƙasa ta mu to sannan ya shiga da yake cewa ala kathiri minan nasi kal jihadi wa sai cewa wa kal amrad allati tusibuhu fi nafsihi aw fi man yuhibbu ko cututtukan da za su samu wanda kake so cuta ga matarka kamar ne na faɗa da zuwa Allah jarrabe ka da cuta mata wanda take da cutar da za a ta rayuwa a ta maneji wani ka samu matar ita guda ɗaya ce suke tare da ita kuma tana da wata cuta da ba dama haka za a yi ta haƙuri da ita in yi haƙuri ya nemi ladan Allah maɗaukaki wajen neman mata lafiya Allah subhanahu wa ta'ala zai biya shi ai ta yin wannan ai wannan ai wannan ai wannan haka ya'ya yau a jarabe ka da wannan gobe a jarabe ka da wannan wani ya zama mai irin garma-garman nan da sauransu duka duk jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ke jarabar mutum in yi haƙuri kuma zai samu ladan abun Allah to ina ga mu tsaya a nan saboda na farko lokaci yayi kuma saboda munasabar zancen wala tasma'unna sai mu sake dawowa kanta a cikin karatun abin da malam Sa'idi ya ambata a cikin wannan littafi nasa mai tsada mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana dukkan abin da ya kuntata a wannan rayuwa ta mu kamar da ni addu'a a cikin wannan bayani da nayi ina karawa ya Allah ka fidda mu daga wannan hali ka taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ka hada kan shugabanninmu a wannan bangare na Najeriya arewacin Najeriya musamman Allah ka hada kan shugabannin Najeriya shugabanni na siyasa da shugabanni na al'umma da ake kira na gargajiya ko na addini da shugabanni na addini ya Allah ka hada kansu su yi abin da zai zama sababin fitar wannan al'umma tamu samarin su mazan su da matan su da tijan su daga duk wata fitina Allah ka kawo mana tashin hankali a kowane bangare na wannan ƙasa ta mu Allah ka bar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.